lokaci yana ta kiran mutane amma a koye, yana ibada a koye, yana karantar da waɗanda suka shiga musulunci a koye. To babin da ke biye ma wannan babi shine yace al-jaharu bit-tablighi, bayyana sako. Babin da ya gabaci wannan sakon da aka aiko manzon Allah da shi, ya kira mutane amma a koye, musamman mutanen da yake tsammanta cewar idan ya kira su ga musulunci za su karɓi musulunci. To wannan babi kuma da za mu shige shi a wannan yammaci yana bayani ne dangane da bayyana da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan shine mataki na biyu na da'awar manzon Allah. Mataki na farko na da'awarsa yayi umiyya. Wannan mudda gabaki ɗayanta ta shuɗe. Wata mudda kenan? Muddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka yana da'awarsa a ɓoye. Wannan muddar, idan ba a mance ba, a lokacin da muke bayani kan da'awar manzon Allah a ɓoye, mun bayyana cewar ya kwashe shekaru uku yana kiran mutane a ɓoye. To shine a nan gabanin ya yi mana bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da'awarsa, ya bayyana saƙon da aka aiko shi da shi ga Qurayshawan Makka, ga mutan Makka, kamar zai mana gabatarwa, wato shimfiɗi kenan. Shine yace mabad kullu hadhihi almudda, dukkan waɗannan mudda sun shuɗe shekaru uku kenan sun gabata. Wan nabiyyu alayhi salatu wassalamu la yuhiru da'wa, alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bayyana da'awarsa. Kenan daga sanda aka fara yi wa manzon Allah wahayi har sai da ya share shekaru uku bai bayyana da'awa a bainal jama'a ba. Yace fi majami'u quraishin al-umumiyya, a guraren da Qurayshawa suka saba haduwa, guri wanda yake gamammen guri, ma'ana guri wanda yake santa na Qurayshawa, inda za a iya samun galibin Qurayshawa nan suke haduwa. Galibi Qurayshawa sukan hadu in ma ko a kewayen ɗakin Ka'aba, ko kuma su hadu tsakanin Safa da Marwa, ko kuma su hadu a wani guri da ake kiransa Andiya, wato kamar hall ɗin su kenan, gurin da suke haduwa su hira, gurin da suke haduwa su tattauna kan abin da ya shafe su, gurin da suke haduwa su daura aure wasashe ga sashe, gurin da in za a fita yaki nan ake haduwa ayi meeting, nan ake haduwa a kulla tutar da za a fita yaki, nan ake haduwa a shirye mayakan da za su fita yaki, wannan guri ana kiransa Andiya. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe shekaru uku baya bayyana da'awarsa a waɗannan gurare da mutan Makka, Qurayshawan Makka galibin su suke haduwa a irin waɗannan gurare din. Yace walam yakunil muslimuna yatamakkanuna min izhari ibadatihim hadran min ta'assub quraish. A waɗancan shekaru uku da suka gabata, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka yana da'awarsa a ɓoye, musulmai ba su iya bayyana ibadarsu ba. Ibadunsu suna yi ne a ɓoye. Me dalili? Ya ce hadaran min ta'assubi Qurayshin, saboda tsoron tsananin kishi na Qurayshawa, ta'assubanci na Qurayshawa. Wani irin kishi? Kishi kan abin da suka taso suka tarar da iyaye da kakanni a kai, suna kishinsa. To wannan yasa duk wanda ya karɓi musulunci cikin sabbin musulunta baya iya fitowa bainar jama'a yayi ibada. Me yasa? Saboda tsoron mai zai je ya zo dangane da cutarwa na Qurayshawa, dube da cewa sun rungumi wannan ibada da suka tarar da iyaye da kakanni a kai, sun rungume shi matuƙar runguma. Sai zamanto abinda mutum ya taso ya tarar da iyaye da kakanni suna kai, to kafin a ɓamɓare shi daga wannan abun sai an yi gwagwarmaya, sai an sha wahala, sai an ci kwakwa. To wannan yasa duk waɗanda suka karɓi musulunci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a boye ba sa iya fitowa su yi ibada bainar jama'a tsoron cutarwa da za su iya fuskanta da tsangwama da za su iya fuskanta daga gurin al'ummar garin Makka wato Qurayshawa sakamakon ta'assubanci da kuma tsananin kishi bisa abin da suka riski iyaye da kakanni akai na bautan gumaka yace fa kana kullu man arada al'ibadata dhahaba ila shi'abi makkata yusalli mustakhfiyan sai aka wayi gari duk wanda ya musulunta yana so yayi ibada yana so yayi sallah ba zai iya yin sallar ba a bainal jama'a a fili a sarari dhahaba ila shi'abi makka sai tafi koguna na garin makka mun san garin makka cike yake da duwatsu duwatsun kuma tattare da su akwai koguna akwai kogo kowane dutse ka samu ba zai rasa kogo ba to wannan kogo sai zaman to kaman guri ne da mutum zai iya zuwa ya keɓe kansa yayi ibadarsa ba tare da sauran mutane sun gan shi ba na gari to sai zaman to sabbin musulunta musulmai a wancan lokaci da annabi yake da'awarsa a koye suna tafiya su je su shiga kogo na dutse cikin garin Makka su buya cikin kogon dan su yi sallah cikin kogon dan su yi ibada cikin kogon ba tare da ya ja hankalin Qurayshawa ni mayarbu ala 30 wa kana min al-lazim ijtima'u ar-rasuli bihim li yurshidahum wa yu'allimahum ikhtara li dhalika dar al-arqam bin abi al-arqam وهو ممن ذكرنا إسلامهم ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تعنقر يكتشوا ولما دخل في الدين ما يربو على 30 لوكتن دا عددي من يواش جاء الدين واندا يا أورا أكن 30 adadi mai yawa suka shiga addinin musulunci addinin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi adadin da suka shiga zama ya dora kan 30 yace wa kana min al-lazim ijtima'u ar-rasul bihim to tunda yanzu karuwa ake kullun shiga musuluncin nan ake to sai zaman to tilas ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto yana haduwa da waɗanda suka shiga musulunci me dalili ko me cece hikimar haduwarsa da su li yurshidahum wa yu'allimahum dan ya nusar da su ya karantar da su wannan addini tunda shi yazo da addinin shi ake yi ma wahayi yanzu duk wanda zai shiga wannan addini na musulunci za a wayi gari ba wani abu da ya sani sai abin da annabi ya sanar da shi to yanzu tunda adadi karuwa yake yi na wanda suke shiga musulunci sai zamanto kamar wajibi ne ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gurin da zai na haduwa da waɗanda suka shiga musulunci dan ya karantar da su musulunci tunda shi ana masa wahayi dan ya dora su kan turbar da za su bi wajen bautan Ubangiji akan basira ya sanya musu guri da za su hadu sannan da lokaci da za su na haduwa amma kuma ba tare da hakan ya ja hankalin mutan Makka ba tare da mutan Makka sun fahimta ba tare da mutan Makka sun gane cewar annabi yana haduwa da wani adadi cikin waɗanda suka musulunta yana karantar da su addini yana dora su a turbar da za su bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin basira ba to annabi a nan gurin ikhtara li dhalika dar al-arqam bin abi al-arqam dan yayi kokarin karantar da wanda suka shiga musulunci sai ya zabi gidan arqam bin abi al-arqam wa huwa mimman dhakarna islamuhu shi yana cikin wadanda muka ambaci musulunci ko farkon da awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan za a tuna a karatun da muka yi na kusa da karshe gabanin mu tafi hutun sallar layya bayan mun kammala bayani dangane da da'awar manzon Allah a koye sallallahu alaihi wasallam. Mun yi takaitaccen bayani wanda zai zama kaman somari na babin da muka dau lokaci muna karatu kansa na da'awa sirran ad-da'watu sirran. To a karkashin nan in za a tuna mun yi bayani kan hikimar da ko hikimomin da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi gidan Arqam bin Abil Arqam ya zama santa na haduwarsa da sabbin musulunta don karantar da su addini. Mun ambaci kusan dalilai guda uku da suka sanya manzon Allah ya zabi gidan Arqam bin Abil Arqam, bai zabi wani gida ba banda wannan. Dalili na farko in za a tuna mun bayyana cewar shi Arqam bin Abil Arqam Quraysha Makka basu sanya musulunta ba. To tunda basu sanya musulunta ba, ba za su yi tunanin cewar manzon Allah zai je ya zauna a gidansa da shi da waɗanda suka shiga musulunci su yi ibada ya karantar da su ba. Wannan ba zai zo a tunanin mutan Makka ba. Da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zabi gidan Arqam bin Abil Arqam ya zama santa na haduwarsa da sabbin musulunta don ya karantar da su addinin musulunci. Arqam bin Abil Arqam shine shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani ya fito daga kabilar Banu Hashim. Shi kuma Arqam bin Abil Arqam ya fito daga kabilar Banu Makhzum. Waɗannan kabilu duka ƙananun kabilu ne ƙarƙashin babbar kabila ta Quraysha. Dukansu kabilu ne da suke ƙarƙashin kabilar Quraysha, kenan dukansu Qurayshawa ne. Amma annabi ya fito daga kabilar Banu Hashim. Arqam bin Abil Arqam ya fito daga kabilar Banu Makhzum. To waɗannan kabilu guda biyu, da kabilar Banu Hashim da kabilar Banu Makhzum, babu shiri tsakaninsu, ba sa shiri. Kabilar Banu Hashim batta shiri da kabilar Banu Makhzum, haka ita ma kabilar Banu Makhzum batta shiri da kabilar Banu Hashim. Kowace cikin waɗannan kabilu guda biyu tana cin kafar ƴar uwarta. Kabilar Banu Hashim na cin kafar kabilar Banu Makhzum, kabilar Banu Makhzum na cin kafar kabilar Banu Hashim. To annabi kuma ya fito da kabilar Banu Hashim, Arqam bin Abil Arqam ya fito da kabilar Banu Makhzum. Kaga Quraysha ba za su yi tunanin cewar za a samu ittifaki da fahimtar juna da yarjejeniya tsakanin dan kabilar Banu Hashim da dan kabilar Banu Makhzum ba, saboda babu shiri tsakanin kabilun guda biyu, babu gamaciji tsakanin kabilun guda biyu. To wannan ba zai zo a tunanin su cewar annabi tunda ba Hashime ne zai zabi gidan ba Makhzume a matsayin santa na da'awa, ba za su yi tunanin wannan ba, tunda babu shiri tsakanin kabilun guda biyu. To wannan dalili na biyu kenan da ya sanya manzon Allah ya zabi wannan gida na Arqam bin Abil Arqam, saboda Quraysha sun san ba yadda za a yi dan kabilar Banu Hashim ya je gidan dan kabilar Banu Makhzum kuma ya rike shi a gurin a matsayin gurin zama, saboda rashin fahimtar da ke tsakanin kabilun guda biyu. To wannan dalili na biyu kenan da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zabi Darul Arqam bin Abil Arqam a matsayin santa na haduwarsa da sabbin musulunta don ya karantar da su addinin musulunci. Sai dalili na uku, shi Al-Arqam bin Abil Arqam matashi ne wajejen shekara 25 zuwa 30. To ai akwai dattawa waɗanda sun haura shekaru 40, akwai wanda sun haura shekaru 50 cikin sabbin musulunta. To kaga idan za a zabi gidan da za a je dan a haɗu da sabbin musulunta, annabi in zai zaba ai ba zai zabi gidan matashi ba, zai zabi gidan dattijo ne. Hasali ma tunanin da za a yi shine in zai tara mutane karantar da su musulunci a gidansa zai tara su. In ko har bai tara su a gidansa ba, to sai dai ya tara su a gidan wanda yake ko sa'ansa ko kuma wanda kadan ya dara shi kaman Abubakar. Abubakar tsakaninsa da Annabi shekaru biyu ne. To Annabi kuma sanda aka masa wayi yana dan shekara 40, ya kwashe shekaru 3 yana kira mutane a boye. Da kenan har zuwa lokacin da ya kai shekaru 43 yana kira mutane a boye. To kaga dai wannan lokaci za a iya cewa Sayyidina Abubakar shekaransa 41 ne. Saboda Annabi ya bashi shekaru 2. Lokacin da aka fara yin wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Abubakar yana da shekaru 39. To kaga wanda ke da shekaru 39 ba za ka hada shi da dan shekara 25 ba. Ko shakka babu, dan shekara 39 gogewa a rayuwa ya fi dan shekara 25. Da kuma nuna na tunani da girma na shekaru da hangen nesa, dole wanda shekarunsa suka tura abubuwan da zai hango wanda yake da karancin shekaru ba zai iya hangowa ba. Wai ba haushe yake cewa abin da babba ya hango, yaro ko ya hau beni ba zai hango ba. Abin da babba ya hango, ma'ana wanda shekarunsa suka tura, abin da ya hango yaro ko da ya hau beni ba zai iya hangowa ba. Me yasa? Saboda babban nan yana da gogewa a rayuwa, yana da shekaru, ya gaje ya ga yau zai iya kwamfiyarin shi. Kuma wannan arami din yau din ya gani amma bai gajiya ba, to sai zamanto gogewan da babban yake da shi karamin ba shi da shi. To kaga ba za a yi tunanin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zabi gidan gidan wani cikin waɗanda suka manyanta, wanda shekarunsu suka fara turawa, sai ya haɗu da su a gidansa. Quraisha ba su tunanin zai je ya haɗu da sabbin musulunta a gidan matashi ba. Waɗannan dalilai guda uku suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi gidan Arqam bin Abil Arqam a matsayin santa na da'awarsa da kuma karantar da sabbin musulunta. Yace wa makata alaihi salatu wassalam yad'u sirran hatta nazala alaihi qawluhu ta'ala fi surati al-hijr fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana kiran mutane a koyi, kamar yadda muka bayani a baya, tsawon shekaru 3 yana kiran mutane zuwa ga musulunci a koyi. Idan ya ga alamun wane inna jina tallata masa addinin musulunci, ba zai watsa mun ƙasa a ido ba, ba zai sace mun gwiwa ba, ba zai kunyata ni ba, sai Annabi ya je tallata masa musulunci. Duk wanda Annabi ya ga yake kyautata masa zato, ya ga alamar in ya tallata masa musulunci ba zai yi fito na fito da shi ba, sai Annabi ya tallata masa. Da haka Annabi ya samu adadi mai yawa waɗanda suka shiga musulunci a shekaru guda 3 da yayyana da'awa a koyi, har zuwa lokacin da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya sauka masa, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Wannan ayar tana nan a cikin suratul hijr, aya ta 94 cikin suratul hijr. Allah maɗaukakin sarki ya ce masa fasda bima tu'mar, ka bayyana abin da aka umurce ka, ka banka da abin da aka umurce ka bainal jama'a cikin mutane, ka fito da shi, ma'ana ka isar da saƙon cikin mutane. Da yana yi a ɓoye, to yanzu Allah masa umurni ya fito da shi bainal jama'a, ya bankaɗo shi cikin mutane, ya fito da shi cikin mutane, ya bayyana shi cikin mutane. Kar ya ji tsoron cutarwar mai cutarwa, kar ya ji tsoron zargin mai zargi. Allah shi yasa Allah ce wa a'rid 'anil mushrikin, ka kauda kai daga mushrikai, tabbas za su cutar da kai, za su tsangwame ka, za su fito na fito da kai, ka kauda kai daga gare su. Kar ka damu, kar ya daga maka hankali, kar ya ci maka tuwo a ƙwarya, ka nitsar da zuciyarka, Allah na tare da kai, tunda saƙonsa kake isarwa kuma shi ya aiko ka. To kar ka daga hankalinka, kar ka damu. To anan fa baddala da'awata sirran bidda'wati jaharan mumtathilan amra rabbihi wathiqan biwa'dihi wa nasrihi. To Annabi sallallahu alaihi wasallama anan gurin da aka saukar masa da wannan ayar da ake masa umurni ya bayyana da'awarsa fa baddala da'awata sirran sai canja da'awar da ada ya kasance yana yin ta a boye bid'awati zahara da da'awa a bayyane da zai na bibiyan mutane ɗaiɗaikun su yana kiran su zuwa ga musulunci to amma yanzu fa zai fito ne bainal jama'a cikin dandazon mutane inda Qurayshawa ke haduwa wurin gangamin su wurin taron su anan ne zai fito ya tallata addinin musulunci me yasa mumtathilan amra rabbi saboda ya aiwatar da umurnin ubangijinsa wafikan biwa'adi yana mai tabbacin ubangiji zai cika masa alƙawarinsa yana mai garantin cewar ubangiji zai cika masa alƙawarinsa wa nasrihi kuma zai agaza masa zai taimake shi tunda shi ya masa umurni ya bayyana da'awar nan ba zai tabar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama duk umurnin da yazo masa cikin daga gurin ubangiji take yake aikatawa to lokacin da Allah madaukakin sarki yayin umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da'awarsa a boye abin da yayi shine fasa'ida ala safa sai je hawo kan dutsen safa wannan dabi'a ce ta larabawan makka duk wanda yake da sako da yake so ya isarwa al'ummar garin makka to sai je hawo kan dutsen safa sai ce ya sabahahu wannan lafazin duk wanda yaji ya san akwai sako kaman ye kuwa jama'a ba haka al'adar Bahaushe take ba idan ana da sako da ake so a sanar sai ayi amfani da lafazin ye kuwa jama'a duk wanda yaji ye kuwa jama'a zai kasa kunnarsa ya san wani sako ake so a isar ko wani sanarwa ake so a gabatar to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai je ya hau kan dutsen Safa fa ja'ala yunadi bayan ya hau kan dutsen Safa sai ya dinga daga muryarsa yana kiran kabilun garin Makka shine fa ja'ala yunadi ya dinga kwala kira wa kabilun garin Makka su zo ga sako yana da shi yana so ya isar musu ya bani fihir ya bani adi li butuni quraishin annabi ya dinga kiran kabilu daban-daban na Qurayshawa yace ya bani fihir ya ku ƴaƴa da jikokin fihir fihir yana cikin jerin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma kakan annabi na goma fihir shine kakan annabi na goma in za a tuno mun yi bayani cewa fihir din nan shine ake kiransa Quraysh Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib kakansa na farko kenan bin Hashim kakansa na biyu bin Abd Manaf kakansa na uku bin Qusay na hudu Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Fihir shine kakan annabi na goma Fihir kuma shi ake kira Quraysh to ƴaƴa da jikokinsa su ake kira Qurayshawa to annabi da yake hau kan dutsen Safa sai yake kiran duk wani ba Quraysh ya zo yana da sako kuma dama Qurayshawa ne suke zauna a Makka Qusay shi ya shigo da Quraysha cikin garin Makka to sai zaman to su ne suke zaune cikin garin Makka duk wani wanda zaka gani wanda ba Quraysh ba to bako ne faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura al-khabar sai mu Quraysha suka dinga kukugowa suka dinga fufutowa daga gidansu gidajensu wannan ya fito ta nan wancan ya fito ta can to faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja idan mutum ba zai iya fitowa ba yazo ya ji wani sako ake so a isar tunda an kwala musu kira ku zo ga sako to mutum idan yana so ya san wani sako ne kuma wani uzuri zai hana shi fitowa arsala rasulan sai ya aiko dan aike wakilinsa liyan gurar khabar yanzu ya gami wani labari ne ake dauke da shi wani labari ake so a isar musu to haka suka yi ba wanda ya yadda wannan sako da manzon Allah yayye kuwa yake so ya isar ba wanda ya yadda ya kubce masa ko da mutun yana da uzuri misali kaddari ba shi da lafiya fitowar ba zai yiwu ba sai tashi dan sai ce da Allah je ka jikin sa fa naji ana yekuwa ana kiran ƴaƴan kabilar Quraysh tayu akwai wani sako da ake so a isar je ka jiye ka jiye mun ka dawo ka bani labari kenan yanzu duk wanda yake da uzuri uzurin da zai hana shi fitowa daga gidansa yazo ya saurari wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake son isarwa sai ya tura wakilin sa wanda kuma yake da ikon zuwa sai ya fito ya taho suka zo suka yi cincirin do gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'a Abu Lahab sai Abu Lahab shi ma yazo cikin waɗanda suka halarta Abu Lahab bin Abdul Muttalib Abu Lahab dan Abdul Muttalib daga jin sunan mun san babban annabi inda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kaga ma yafin annabi Abdullah dan Abdul Muttalib Abu Lahab shi ma dan Abdul Muttalib to sai Abu Lahab dan Abdul Muttalib yazo cikin waɗanda suka zo suka yi gangami gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan yana cikin mahalarta wannan yekuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yace faja'a Abu Lahab bin Abdul Muttalib wa Quraysh sai Abu Lahab dan Abdul Muttalib yazo Quraishawa duk dokacin su suka zo ɗan kaɗan ne basu samu halarta ba wanda ba su samu halarta ba kuwa sun turo wakilansu su jiye musu wani sako ne za a isar to bayan sun haɗu sun kasa kunnuwansu suna sauraron su ji wani sako manzon Allah yake ɗauke da shi fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bil wadi تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية النبي قباني يسد ساقون سيدي كفا مسهجة وننزينونا مكا إيا دعوات منزن الله صلى الله عليه وسلم الله يباش بصيرا قباني يسر مسد ساقون نفرق سيدي كفا مسهجة نبي سيدي ينجي منيني شاورنسو dangane da sakon da zai bijiro musu da shi shin za su karbi sakon in ya bijiro musu da shi za su yadda ko kuma ba za su yadda ba yace ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum ku bani labari shin yanzu kuna ga inda zan ba ku labari cewar akwai dandazon mayaka da za su fito daga ƙasar Makka wadi malamai suka ce wani guri ne can ƙasar Makka ko kuma in an fita wajen Makka a hanyar Madina wani guri ne in an fita wajen Makka a hanyar Madina tsakanin Madina sunan gurin wadi wasu malaman ma sun kira gurin da wadi Fatima cikin malaman da suka yi tarjama na gurare da kuma garuruwa suka ce wannan guri sunansa Wadi Fatima tsakanin Makka da Madina amma yafi kusa da garin Makka to annabi yake cewa ku bani labari ku bani garanti ku tabbatar mun shin yanzu inda zan ba ku labari cewa akwai dandazon mayaka za su taho daga wadi can wajen Makka suna can sun yi sansani suna kan hanyar su ta shigowa garin Makka za su shigo garin Makka turidu an tughira alaikum za su zo su kawo muku farmaki wannan dandazo na mayakan za su zo su kawo muku farmaki akuntum musaddiqi yashin za ku gaskata ni yanzu inda zan ba ku labari cewa akwai dandazo na mayaka a wadi can wajen Makka hanyar Madina sun yi shiri suna da niyyar su afko muku da yaki in na ba ku wannan labari za ku gaskata ni ta kamar labari ne wanda yake da kamar wahala tunda in har da akwai mayaka da za su kawo musu farmaki wataƙin su ji labari ko kuma su ga alama. To annabi sai yake cewa inda zan ba ku labari za ku gaskata ni? Qalu, sai suka ce na'am, za mu gaskata ka. Me zai hana mu gaskata ka? Haka yanzu annabi ya kafa musu hujja. Suka ce ma jarrabna alayka kadiban, ai ba mu taba kama ka da ƙarya ba. Tunda kake tun kana kankani har ka girma ka kawo wannan munzali shekara 43, tun haihuwarka har ka kai shekaru 43, ba ɗaya daga cikinmu da ya taba kama ka da ƙarya ko so ɗaya. Kenan yanzu sun yi sheda wa manzon Allah na gaskiya, kuma sun ba annabi garantin cewar duk labarin da ya ba su za su karba daga gare shi, saboda ba su san shi da ƙarya ba, ba su taba kama shi da ƙarya ba. Kaga kenan annabi ya kafa musu hujja sallallahu alaihi wa sallam. To annabi bayan sun ba da wannan shaida wa annabi cewa shi mai gaskiya ne a gurinsu, ba sa shaidarsa da ƙarya, ba ɗaya daga cinsu da ya taɓa kama shi da ƙarya ko so ɗaya a rayuwarsa. Kenan wannan yake nuna maka annabi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa yin ƙarya ba. Wannan yana nuna mana mugunyar ƙarya, inda annabi duk mummunan abu zaka ga ya nisance shi, duk kyakkyawan abu zaka ga ya aikata shi. Kenan ƙarya mummunan aba ce, shi yasa annabi ko so ɗaya bai taɓa yin ta ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare shi daga yin ƙarya. Kenan annabi ya tabbatar musu cewar ku fa kun shaida cewa ni mai gaskiya ne. To yanzu in har da gaske ne kun shaida cewa ni mai gaskiya ne, ga sako zan isar muku daga bakin wanda kuka shaida cewa mai gaskiya ne, ku karba. Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan sun bashi wannan shaidar, yanzu kenan sun yi taskiya wa manzon Allah, sun ba da garanti cewar tabbas manzon Allah ba zai taba gaya musu abin da ƙarya ne ba, ba zai taba gaya musu abin da ba haka bane ba. Sun amince duk abin da annabi ya faɗa za su karɓa, za su runguma, saboda shi ba a taɓa kama shi da ƙarya ba, abin da suka san shi da shi gaskiya, duk maganarsa cike take da gaskiya. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid. Wannan shi ne saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce fa inni nadhirun lakum, ni ne gargaɗi ne gare ku, baina yadai azabin shadid, a gabana akwai azaba wacce take mai raɗaɗi. Ma'ana inna bijiro muku da abinda na bijiro muku, na imani da Allah, kuka ki ku yi imani da Allah, to abinda zai biyo baya shine ukubar Allah za ta sauka a kanku, fushin Allah zai sauka a kanku, shine baina yadai azabin shadid, akwai azaba mai raɗaɗi da za ta shafe ku matukar kuka bijire, kuka tankware, kuka fandare, kuka ji karban abinda nazo muku da shi. Azaba za ta sauka gare ku, fushin Allah zai sauka gare ku. To duk sun gane mai annabi yake nufi, wannan lafazi na annabi sun fahimci me yake nufi. Inni nadhirun lakum, ni ne gargadi ne gare ku akan wannan bauta da kuke na gumaka, ba zai kai ku tudun mun tsira ba, zai kai ku ga halaka, zai jefa ku cikin fushin Ubangiji. Shi yasa ya ce baina yadai azabin shadid, a gabana akwai azaba mai radadi. Ma'ana idan ba ku karbi abin da nazo da shi ba, na kadaita Allah da ibada, na bautar ku daina yi ma waɗannan abubuwan da basa motsi, basa magana, basa ji, basa gani, ba za su iya amfanar da kowa ba, balle su cutar. In cuta ta dun faro su, ba za su iya tunkuɗe wa kansu ba, balle su tunkuɗe ma wani. In kuka ki ku karɓi abin da nazo da shi, ku bar abin da kuke kai na bautan abin da ba zai amfanar da ku ba, to fa akwai azaba za ta zo ta shafe ku mai raɗaɗi. To sun fahimci abin da annabi yake nufi. Kenan annabi yana nufin a jibge duk wani ibada da ake yi ma wani wanda ba Allah ba, a zo a takaita Allah da ibada. Sun fahimta. Shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah masa rahama, a cikin littafinsa Kashfu Shubuhat yake bayyana cewar abun mamaki musulmin yau bai fahimci kalmar la ilaha illallah ba, alhali kuma mushrikan zamanin annabi sun fahimta. kamar yaya musulmi a yau yana fadin la ilaha illallah yana zuwa gurin boka kaga bai fahimci la ilaha illallah ba amma shi mushrikin zamanin annabi da annabi yayi masa isharar la ilaha illallah ya fahimci cewa fa dole sai an aje duk wani abu da ake bautawa koma bayan Allah a zo a bauta Allah shine ma'anar la ilaha illallah yau kuma musulmi zai fadi amma bai fahimci ma'anar ta ba yana shirka wa ubangiji yana hada ubangiji da wani a cikin lafazan mu zaka ji muna shirka wa ubangiji laulan lahu wa fulan karamar shirka ce ba dan Allah da wani bane kan yau da na shiga uku karamar shirka ce duk da dai ba ta fidda mutun daga musulunci na rantse da Ka'aba karamar shirka ce ba a rantsuwa da kowa sai Allah man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah subhanahu wataala yanzu rantsuwa da wani Allah shirka ce wacce dai ba za ta fidda mutun daga musulunci ba amma shirka ce ta lafazi karamar shirka misali riya aikin da ake yi wa ubangiji mutun yayi dan neman yardan wani ubangiji wannan ita ma karamar shirka ce ka tashi kana sallah duk wanda zai ganka zai dauka sallan nan wa ubangiji kake kai kuma kana yi ne dan mutane su ce wani akwai tsayi da sallah wani akwai kula da sallah wani an iya sallah wani akwai nutsuwa cikin sallah kai dan haka kake ba yi dan ka samu ladan gurin ubangiji ba wannan ma karamar shirka ce to manzon Allah da yayi wannan bayani cewa shi ne gargadi ne gare su su bar abin da suke na bautan wani Allah su zo su bauta wa Allah shi kadai inda su ya kaba baina dai azabi shadid akwai azaba za ta sauka a gare su fa qala abu lahab sai abu lahab yayi farat ya mayar wa manzon Allah martani martani wanda yake kakkausar martani martani na rashin ladabi martani na rashin girmamawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tabban laka Allah wadanka kai kuwa ya ga yawo manzon Allah yace Allah wadanka kai asara gashi da kuma sun ba wa annabi garanti cewa duk abin da annabi ya fadi za su karba me yasa ba su taba kama annabi da karya ba to annabi yana yin wannan lafazi da ya zama lafazin ya ci karo da abin da suka riski iyaye da kakanni akai to anan ne aka fara tatabirza shi yasa malamai suka ce idan ka zo ka tarar da mutane kan al'ada kar ka ce rana ɗaya dole sai ka canja su akai in ka ce rana ɗaya zaka canja su akai to za ku yi ta ɗiban ƴan kallo da su saboda al'adar da mutum ya taso a kanta yana da wahalar bari sai a hankali kaɗan kaɗan yau da gobe musamman abin da ya riski iyaye da kakanni ko da wannan abin kuskure ne to gabanin ka fincike shi ka bambare shi daga wannan al'adar sai an dau lokaci mai tsayi ko kuma sai an tada jijiyar wuya ko sai an yi gwagwarmaya sai an girgiza sai an wahala to shi yasa sai Abu Lahab yayi wannan kakkausar martani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tabban laka Allah wadanka kai asara ali hada jama'atana shin dan wannan yasasshiyar maganar ka tara mu yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai mayar masa da martani manzon Allah baya fada mutum ne mai hakuri mai juriya mai shanya abu in an masa zaka masa ka masa amma ba zai ma martani ba ka zage shi ba zai ce maka cikanka ba ka kushe shi ba zai ce maka cikanka ba ka aibanta shi ba zai ce maka cikanka ba abin da ya faru kenan Abu Lahab ya ce fir da kai Allah wadanka kai asara ka tabe dan wannan yasasshiyar magana zaka tara mu manzo Allah sai ya shiru bai ce masa cikanka ba sai Allah ya dauki nauyin mayarwa annabinsa manzansa da martanin cin mutuncin da aka masa fa anzala Allahu fi sha'nihi sai Allah madaukakin sarki ya saukar a sha'anin Abu Lahab na cin mutuncin da yayi wa manzon Allah gaban mutane bainal jama'a gaban dandazon jama'a aibanta manzon Allah da yayi sai Allah madaukakin sarki ya dau nauyin mayar da martani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka dabi'a da sunna ta ubangiji take idan an cutar da annabawansa shi yake daukan nauyin mayar da martani haka zalika in an cutar da waliyansa Allah ubangiji shike daukan nauyin mayar da martani yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, duk wanda yayi gaba da waliyina masoyin Allah, Allah ya ce na shelanta masa ya fito mu yaki. Wa zai iya yaki da Ubangiji? Babu. Kita lokacin da aka yi kazafi wa ummul mu'minin, ummuna Aisha Allah ya jada ita, aka jefe ta da zina, Allah da kansa ya dau nauyin saukar da ayoyi guda 11 ya wanke ta, saboda duk wanda ya taba masoyin Allah, Allah baya bari. Allah subhanahu wataala baya bari. To sai Allah ya saukar da suratul Masad, tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah ya saukar da wannan sura ta suratul Masad. Allah ya ce tabbat yada abi lahabin watab, yanzu abi Abu Lahab da ya ce wa annabi taballaka, Allah shi ma sai amfani da wannan lafazi da ya amfani wajen mayar masa da martani. Allah ya ce tabbat yada abi lahabin watab, hannayen Abu Lahab sun tabe, sun yi asara, sun halaka, sun shiga uku, sun lalace, irin lafazin da ya amfani da shi wajen kausasa harshe akan manzon Allah, da irin sa Allah yi wajen kausasa harshe akan sa. Allah madaukakin sarki ce tabbati yada abi lahabin watab, hannayen Abu Lahab sun yi asara, sun tabe, sun shiga uku, sun lalace. Ko iya hannayen nasa ne kawai dan da gangan jikinsa? Din da haka Allah ya ce tabbati yada abi lahabin watab, kenan iya hannayen sa ne ko har gangan jikinsa? Malamai suka ce dukkan sa ne, kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka, kenan za ku je ku jefa jikinku zuwa ga halaka, amma ba kar ku jefa hannayenku, haka Allah yake nufi? A'a, kanka ne gaba daya ake nufi, sai aka yi amfani da ambaton hannu, dhikrul khas wa iradatul am, za a ambaci wani bangare na jikinka amma ana nufin kai din dungurungum dinka. Wannan salo ne na magana wanda ya zo cikin Alkur'ani kuma ya zo cikin hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma asfala min alka'baini fa fi an-nar libasul mu'mini nisfu saqaihi fa ma asfala min alka'baini fa fi an-nar wa ma asfala min alka'baini fa fi an-nar. Yace tufafin mu'mini rabin kabrinsa ne, sangalalinsa kenan. To idan ba za ka iya sa suturarka rabin kabrinka ba, to ba laifi in ka sake, amma kar ka sake suturar ya rufe idan sawunka. Saboda me? Annabi ya ce wa ma asfala min alka'baini fa fi an-nar, duk suturar da aka sanya ta sauka kasa da idan sawu, ta rufe idan sawu ta sauka kasa, to wannan na cikin wuta. Kafafun ne suke cikin wuta ko kuma ma'abocinta ne ke cikin wuta? Ma'abocinta, salo ne na magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana suna halin tafiya shi da sahabbansa, sai ya tafi kama ruwa. Bayan ya kama ruwa yayo alwala, basu ankara ba, sai suka ga Annabi yana dawowa, kuma suka ga Annabi da alwalarsa. To tsoron kar a zo a tada sallah ayi iqama ba tare da su ba, kowa yana kwadayin ayi iqama da shi, sai suka yi ta alwala da sauri, nan da nan suka yi alwalan suka kammala. Annabi da ya iso sai ya tarar sun yi alwala cikin gaggawa, sun bar lam'a a jikin dunduniyarsu. Da yawansu da suka yi alwalar sun bar lam'a a jikin dunduniyarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama me yace musu? Waylun lil aqab minan nar, waylun lil aqab minan nar, waylun lil aqab minan nar. Boni ya tabbata ga digadigai na wuta. Mun san digadigai jam'i ne na me? Na diddige, ko ina ne diddige? Dun duniya. din duniya nan bayan kafa shi yake cewa diddige jam'in sa diga digai to annabi yace azaba ta wuta ta tabbata ga diga digai shin diga digan kai za a kona a wuta banda ma abocin su ba iya su za a kona a wuta ba ma abocin nasu gaba daya da su din duka amma me yasa aka ambace su saboda kuskuren da aka yi ya shafe su shi yasa aka ambace su waka dalika anan da Allah madaukakin sarki yace tabbata da abi lahabin watab ba wai iya hannayen abu lahab din bane kawai za su shiga cikin bala'i da halaka ba iya su bane suka tabe ba iya su bane suka yi asara dukkan sa yayi asara ya tabe ba iya hannayen sa bane wasu malamai suka ce na tafsiri suka ce fadin Allah madaukakin sarki tabbata yada abi lahabin watab da Allah ya ce yada ai tasniya ne na yadu in an ce yadun hannu kwaya daya yadani hannaye guda biyu aidi hannuwa da yawa to nan yada guda biyu ne ake magana tasniya ne hannaye guda biyu na Abu Lahab sun yi asara sun tabi to hannaye biyu da aka ambata su malamai suka ce kinaya ce Allah yayi saye ubangiji yayi ana nufin hannu na farko duniya hannu na biyu lahira kenan rayuwar Abu Lahab ta duniya tana cikin asara da tabewa haka rayuwarsa ta lahira tana cikin asara da tabewa sai aka yi amfani da ambaton hannaye guda biyu kinaya saye amma Allah yana nufin duniya da lahira haka wasu malaman tafsiri suka ce yadani dinnan da Allah ya ambata cikin wannan surar ana nufin rayuwar duniyarsa tana cikin asara shi Abu Lahab rayuwar duniyarsa tana cikin tabewa haka dalika rayuwar lahirarsa tana cikin asara tana cikin tabewa haka wasu malaman tafsiri suka fassara waɗannan hannaye guda biyu da Allah ya ambata wasu kuma sai suka ce wasu malaman tafsiri suka ce a hannayen nasan dai ake nufi ba wai shi din dungurungun dinsa ba me yasa to aka keda hannayen nasa da ambato tare da cewa bakin sa ne ya muna na ladabi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce lokacin da yace wa annabi tabban laka Allah wadanka kayi asara ka tabi alhaza jama'ata nashin dan wannan ka hada mu sai ya dau dutse a hannunsa bayan ya ga manzon Allah wannan da bakin sa sai ya dau dutse a hannunsa zai jefi manzon Allah to shi yasa Allah ya ce tabbati yada abi lahabin wata hannayen Abu Lahab da suka debi dutse dan su jefi manzon Allah sun yi asara sun tabe kenan kausasawar da Allah yayi wa hannayen Abu Lahab saboda sun yi nufin cutar da manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah sai kausasa magana akan hannayen sa yace tabbati yada abi lahabin wata wannan fassara ta uku kenan cikin fassarori da malamai suka yi anan gurin Allah ya ce Abi Lahab ai alkunyarsa ce alkunyar Abu Lahab ce ba asalin sunansa Abu Lahab ba me asalin sunan Abu Lahab asalin sunan Abu Lahab Abdul Uzza shine asalin sunan Abu Lahab amma anan Allah sai bai kira shi da Abdul Uzza ba bai ce tabbati yada Abdul Uzza ba sai ya ce tabbati yada Abi Lahab a ka'ida kuma ta Larabawa idan aka kira mutum da alkunyarsa girmamawa ne maimakon ka kira mutum sunan mutum Isa maimakon ka ce masa Isa sai ka ce masa baban Abdullahi yana da ɗa Abdullahi kana ga ka kira sunansa garangatsai baka girmama shi ba ladabi to tunda yana da ɗa ka masa alkunya da ɗansa mana ka ce baban Abdullahi an kai haka ka girmama shi amma ka ce masa Isa kamar baka girmama shi ba ka ce baban Abdullahi yana da ɗa Abdullahi ka ce baban Abdullahi to ka girmama shi to Laraba suna da wannan ɗabi'a kiran sunan mutum garangatsai suna ga ba girmamawa sai zama in za su kira mutum sai su kira shi da alkunyarsa su saya su kira shi da sunan ɗansa su ce baban wani to a nan gurin zai bayyana kaman kenan Ubangiji ya girmama Abu Lahab tunda ya kira shi da alkunyarsa bai kira shi da sunansa ba me ra'ayinmu a nan Allah ya girmama Abu Lahab da ya ce masa Abu Lahab ko ba mu da amsa malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya kira shi da alkunyarsa bai kira shi da sunansa ba tare da cewar fushe shi Ubangiji yake martani Ubangiji yake mayar masa saboda ya fi shahara da alkunyar ne yanzu inda Allah ya ce tabbati yada Abdul Uzza ba za a gane wa ake nufi ba amma ana cewa Abu Lahab an riga an san da wa ake magana to tunda ya fi shahara da alkunyarsa an fi sanin sa da alkunyarsa to sai Allah ya kira shi da alkunyarsa don kowa ya gane akan wa ake magana don ya bayyana ga kowa cewa fa ga wanda fa ake mai da martani akan sa ga wanda Allah yake kausasa harshe akan sa wannan dalili da farko kenan da yasa Allah madaukakin sarki bai kira shi da sunansa ba ya kira shi da alkunyarsa kenan ba wai Allah ya kira shi da alkunyarsa dan ya girmama shi bane bai kai a girmama shi ba tunda yake bautawa Allah babu mugunyar halitta a ban kasa kamar sa sannan kuma dalili na biyu da malamai suka ambata da yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da alkunyarsa bai kira shi da sunansa ba saboda mu mugunyar sunan nasa wannan mugunyar sunan bai kai a ambace shi a Qur'ani ba mu duba mu ga Abdul Uzza bawan Uzza fa Uzzan fa gunki ne fa to ta yaya za a ambaci wannan cikin Al-Qur'ani malamai suka ce to wannan yasa sai Allah ya fifita ya kira shi da alkunyarsa yafi sama da ya kira shi da sunansa saboda sunan yana tattare da abun kyama a shari'a shi yasa sai Allah ya ce tabbati yada Abi Lahabin wa tab annayan Abu Lahab sun halaka sun yi asara sun tabe ma'ana shi karan kansa Abu Lahab din yayi asara ya tabe ma azna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa ba za ta tsinana masa komai ba a duniya da lahira gaban Ubangiji gaban Ubangiji dukiyarsa ba za ta kare shi ba haka kuma abin yake har duniya ta nade duk dukiyar da mutum ya tara ba abin da za ta tsinana masa ranar gobe kiyama in bai yi abin da zai yarda da Ubangiji da dukiyar ba in bai yi abin da zai yi wa kansa tanadi da dukiyar ba in bai yi abin da zai zama masa sadakatun jariya ba inda annabi ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salam in dan adam ya rasu duk wani aiki da zai sa ya samu